Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro mun sake dawowa da wata sabuwar shiri a yau. Ina maka maraba da zuwa. Da kuma gayyata daga bi mu a hankali domin ka samu ƙarfafawa da ginuwa da shirin ke tafiye da shi. A shiri na yau muna da fili na kiwon lafiya wadda Pastor Ibrahim Maigadi zai ba mu gargadi a shirin. Pastor Timothy Ibrahim da kuma Pastor Audu su ma suna shirye. Sai ka yi ƙoƙari ka bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakariya. Ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Mai sauraro, muna marabtanku ko kai ko ke da zarafi da muke da shi na bincike game da kyautata kiwon lafiya. Sunana Ibrahim Maigadi, za mu so mu duba cikin littafi mai sarki cikin Timotheus ta biyu sura 4 aya 7. Kafin mu yi wannan, bari mu yi nufin Allah ta wurin addu’a. Ya mai iko duka, ka bude zukatanmu da ƙwaƙwalwarmu domin mu fahimci maganarka ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Gama tsere shi ne kan maganarmu. Gama tsere. Karatun na cewa Timotheus sura 4 aya 7. Na yi yaƙi mai kyau, na kure fagen, na kiyaye imani. Wani mutum yana shirin bukin cika shekaru 40, ya kudurta a ransa, yana son ya yi gudu ya nuna cewa rayuwa na ƙara inganta ne ba kuma rigowa ba tsufa ba. Wani ɗan uwansa wanda shi ma da yana gudun mil 27 ya aika masa da litafi. Mataki na fari ya karanta yaya za a yi gudu ɗin nan na tsawon kilomita 27 ko kuma mil 42. Mataki na biyu ya ƙunshi shirye-shirye. Abinda zai ci, yaya zai fara tafiya, yaya zai ci gaba, tsawon watanni nawa. Shiri na uku ko kuma mataki na biye shine bari ya fara aikata wannan nufi na wannan gudu. Da ya fara tafiya, kwana 4 a sati guda yakan aikata mil 1 ko 2 a cikin mako. Ya fara ya kai mil 10 har a uni. Haka ya ci gaba, yakan yi sau 6 a sati guda. Wata 2 kafin ranar gudun sai ya ƙara gudu din mil 15 zuwa 18 a rana 1. Sannan da ya kai shekaru daidai yana kaiwa kilomita 35 ko kuma fiye a sati guda. Sannan a ranar gudun ya gani daidai ya kai ƙarfinsa za ya iya. Shi ba yana son ya ce a'a ya wuce ya share har ma ya fi da ba. Amma bari a ce ya gama. Da safe ya fara gudu, yana tafiya. Sannan da safe ya ci gaba. Yakan tsaya ya ɗan sha ruwa a waɗansu wurare da ya kai mil 8. Ya bi sauran. ya fara rage tafiya da zafi da gudun yayi zafi aka karfafa shi ya ci gaba ya ci gaba yana tafiya yana magana yana jin dadi a mil na 20 sai ya fara jin gwiwawunsa suna mai zafi ya ci gaba haka bayan awowi guda 5 da minti 45 har ya wuce sannan ba waye domin ya zama abun labari bane amma shi ya dauka bare ya jawo hankali ya nuna ma kansa ya gama mu masu sauraro kai da ni da kai muna cewa a cikin rayuwa mai bi kamar gudu ne mai tsawo kilomita 40 ba wasa ba ka taka ko a hankali ne sai ka ji gababbuwa sun gaya maka ana son rayuwar mutum mu fara tafiya a hankali mu fara shirye-shirye zuwa sama haka yake za a fara shirye-shirye a fara matakai a fara shirye-shirye a kammala shi a rubuta a aje idan mun fara shi Allah yakan ba mu fahimta da ginuwa hakan nan za ya ba mu karfi yayin da za mu taka zuwa sama muna tafiya karuwa gajiya da sauran na ƙasa na jiki yakan karu an ce mana zuwa sama yakan zama da nauyi za mu rage nauyin kaya domin mu kasance babu nauyi zuwa sama kwadayin duniya yana nawaita mu ababa na sha'awa na nawaita mutane yayu mu rage su sannan za mu yi tafiya din daidai zuwa mulkin sama har in ka shiga Allah din zai ce na yi rawa na yi gudu na kure fage na yi yaki mai kyau na kwa kure fage na kiyaye imani idan haka ne za mu so mu roki Ubangiji ya bishe ka ya bishe ki mu rage nauyi mu rage damuwoyi domin mu samu tafiya zuwa sama da karfi za mu yi addu'a Allah ka taimaki yawancin mu da muna ratse-ratse muna tafiya babu shiri bari mu yi shirin zuwa sama ka karfafa mu hakan nan yayin da za mu samu zuwa mulkin ka tarin Yesu Kristi mai cetonmu amin
Adventist World Radio
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook Adireshin Facebook namu shine awr/hausa mai sauraro sai mun gan sakonka zamu saurari zumunta mata na Seventh-day Adventist Church daga Kahuta a jihar Kaduna da wakar su bayanan Pastor Timothy Ibrahim Zebio da fili na sujada mai sauraro abimu a hankali
ya ubangiji kai na mazamnin mu tun cikin dukan saraki tun babu lada duwa su tun ba ko sifanta kasa da duniya ya ubangiji kai na mazamnin mu tun cikin dukan saraki tun babu lada duwa su tun ba ko sifanta kasa da duniya tun tun fin azal kai da larabada kana juya da mutun shi zama kura tun tun fin azal kai da larabada kana juya da mutun shi zama kura kana kuwa cewa kuko muku ya adam kana kuwa cewa kuko muku ya adam kana kuwa cewa kuko muku ya adam gama shaka rujuwa gare ka ya kama jiya ne na da shige kuko kama
Barkanku masu sauraro, muna fatan kuna jin daɗin shirye-shirye na wannan gidan rediyo. Muna fatan kalmarsa yana samun wurin zama a cikin rayuwarku. Ku ci gaba da sauraro domin gina ruhaniyarku da tafiyarku tsakaninku da Allah. Sunana Pastor Timothy Ibrahim. Karatunmu yau yana samuwa a cikin littafin Joshua. Littafin Joshua sura tasa ta 24 aya tasa ta 15. Joshua 24:15, wanda karatu yana cewa, amma idan a gare ku mummunan abu ne, ku bauta ma Ubangiji, ku zaba yau wanda za ku bauta masa, ko alloli na ketaren kogin wadanda ubaninku suke bauta ma, ko kuwa alloli na Amoriyawa wadanda kuke zaune a cikin kasarsu, amma ni da gidana Ubangiji za mu bauta masa. Ubangiji albarkaci karatun. Bari mu yi addu'a. Ubangijinmu Yesu, ga mu nan gabanka, muna so mu ji daga cikin zattukarka. Muna roko ka yi mana fasara na wannan aya, domin mu ga muhimmanci da ma'ana a cikinta, da zai sa mu yi zabe wanda za mu bauta masa. A ƙarshe mu zabe ka, kai ka zama mai cetonmu. Ka bishe mu haka nan, mun roka da mu Yesu, kai ne mai cetonmu. Amen.
Joshua ya ce,
ku zaba yau wanda za ku bauta masa,
da ni da gidana
Ubangiji zan bauta masa.
Joshua ya ce,
ku zaba yau wanda za ku bauta masa,
da ni da gidana
Ubangiji zan bauta masa.
Joshua ya ce,
ku zaba yau wanda za ku bauta masa,
da ni da gidana
Ubangiji zan bauta masa.
Joshua ya ce,
ku zaba yau wanda za ku bauta masa,
da ni da gidana
Ubangiji zan bauta masa.
Joshua ya ce,
ku zaba yau wanda za ku bauta masa,
da ni da gidana
Ubangiji zan bauta masa.
Ku zaba yau wanda za ku bauta masa. Annabi Joshua annabi ne mai hidima na jama'ar Allah, wanda yana jagorantar jama'ar Allah musamman a wancan zamani na yayin Isra'ila. Joshua yana bi da jama'a, cikin bi da su yana koya musu da kalmar Allah, yana gaya musu abinda Allah yana bukata su yi. Ashe sukan je suna raba kafa, suna son su bautawa Allah, suna bautawa alloli. Cikin wannan nazarin ne Joshua ya ga abinda yayan Isra'ila suna yi. Abin ya bata mishi zuciya, abin ya daga mishi hankali. Yaya za su hausa na Allah? Bai kamata su hausa na Allah ba. Su fita kai tsaye, in Allah ne su bauta masa, in kuma allolin ne su bauta masa. Amma ba za su hada Allah da bautan gumaka ba. Shi yasa Joshua yana da muhimmanci ya fadakar da mutane, sai ya tara dukkan jama'a, ya zo da su suka bayyana. Sannan a cikin wannan zaman ne Joshua ya gaya musu, to yau ina gaya muku kalma wanda zan bar muku tunani a cikin zaman ku. Ina so dukan ku da kun taro anan yau kowa yayi zabe ko ku bautawa Ubangiji idan kun gani bai kamata ba, ko kuma ku bauta ma alloli na keteren kogi, ko kuma ku bautawa alloli na Amoriyawa wanda kuke zaune a cikin su. Sai ya ce, amma ni da gidana Ubangiji zan bauta masa. Mala, wannan ba daukan kuduri ne mai nauyi ba? Kana zaune da iyalanka, kai kana kokari kamar pastor, kana kokari kamar dattijo, amma membobi na cikin ikkilisiya suna bautan wani abu daban. Abinda kai kana faɗa musu cikin kalmar Allah ba shine suke bi ba, amma kuma suna nan tare da kai a cikin ikkilisiya. Suna cewa su masu bi ne, yau za su zo masujada su bautawa Allah, gobe su fita suna wani alloli. Joshua ya ga ya dace ya jawo hankalin mutane su dawo cikin hankalinsu. Zaman rayuwarmu kamar masu bi, an ba mu yancin zabe? Eh, shi yasa Allah ya ce maka ka zaba yau wanda za ka bauta masa bisa ga fadin annabi Joshua. Ka zaba yau, idan da kana bautawa alloli ne ka gani bautan alloli shine yafi maka, ci gaba. Idan kuma kana ganin bautan Allah shine yafi maka, malam ka zo mu bautawa Allah. Alloli za su cece ka, me cetonka duka Allah ne. Bari mu sani, dukkan wanda suna bautawa alloli da su allolin duka za a halaka su. To tunda za a halaka alloli a halaka ka, menene amfanin bin su? Ba gara ka bi Allahn da zaka samu raina haraba ba. Dan uwa, kada ka yi kuskure zabe. Ka zabi abinda ka gani zai yi maka kyau cikin zaman rayuwa, kuma abinda zai yi maka kyau shine ka zabi Yesu. Idan ka zabi Yesu ka gama zabe. In ka zabe shi, kada ka zabe shi ka aje kai kade, ka tabbatar iyalanka ma sun bi muradin tunaninka, kamar yanda Joshua ya ce da shi da gidansa Ubangiji za su bauta masa. Ni ma da nake magana da ni da iyalaina Ubangiji za mu bauta masa. Kai ma haka dinnan ne? To idan haka dinnan ne, za mu bautawa Allah da iyalanmu? To mu roki Yesu ya taimake mu, mu roki Yesu ya jagorance mu. Kada mu waye gari shaitan ya zo ya kawar da mu daga shirin da muke da shi a cikin zuciyarmu. Ubangiji ya albarkace ku. Za mu yi addu'a. Mun gode maka da sakonnan da kuka ji. Zabe abin yi ne, kamar yanda muna yin zabe na duniya, mukan je har ma muna kokuwa muna fada garin mu zabi wani. To yau ana kiranka kai ka yi zabe. Zabin ma domin kanka ne, ba domin ka jefa ma wani kuriya ba. Ka yarda ka zabi Yesu domin ya zama jagora cikin zaman rayuwarka. Inda dama ka yi kuskure kana bautawa waɗansu alloli, mun roki Yesu ya yi maka gafara. Mun roki Yesu ya yi mana gafara. Ka yarda daga yau mun zabi Yesu ya zama mai ceto mu. Ka bishe ma kana, mun roka da mai Yesu kai ne mai ceto mu. Amen.
Ka tuna da waɗanda suka taɓa yi maka alheri. Rayuwa mutane ne. A kowane lokaci na rayuwarka akwai mutanen da Allah ya tayar da suka taimaka maka domin ka zama abin da ka zama a yau. Kada ka manta da su. Idan ka duba tun daga tushen rayuwarka, mahaifiyarka ita ta ɗauke ka a cikinta na tsawon wata 9. Ta gaskata cewa za ka zama abu na gari, shi yasa ta ɗauki lokaci ba bacci dare da rana domin ta lura da kai bayan da ta haife ka. Mahaifinka ko kuma wanda ya rayar da kai ya ba da gaskiyar cewa za ka zama wani abu nan gaba, shi yasa ya riƙa tanada maka abin da kake buƙata har ya tura ka makaranta ko kuma ya koya maka harkar rayuwa domin ka samu kai nasara da rayuwarka. malaman ka sa'ad da aka sa ka a ƙarƙashin ikon su sun horar da kai, sun kuma koyar da kai abubuwan da baka taba sani ba a rayuwarka, har ka zama da fahimta, har yau ka zama mai ilimi. Matarka ko kuma mijinki da sun ba da gaskiya ne a gare ku har da suka aure ku, domin sun nuna cewa lallai ku mutane ne masu kirki, mutane ne na gargaru. Wanda ya dauke ka aiki ya yadda cewa kai akwai abin da za ka iya yi da zai taimaka masa, da shi ma zai taimaka maka, shi yasa ya dauke kai baka wannan aikin. Idan kana harkar kasuwanci ne, waɗanda suke zuwa saye da sayarwa daga gare ka sun ba da gaskiya cewa idan suka sayi wani abu daga gare ka za su samu biyan bukata. Sau da yawa a rayuwarka wataƙila wani kalmar da ya faɗa ne ta ƙarfafa ka, wani murmushin da ya yi maka ne ya baka haske a cikin zuciyarka. Ai, mutane ne da yawa saboda irin abubuwan da suka kawo cikin rayuwarka shi yasa ka zama abin da ka zama a yau. Idan da ba waɗannan mutanen, to kai da ba komai ba ne a yau. Saboda haka ya kamata mu ga muhimmancin mutane da ke kewaye da mu, kada mu yi ƙoƙarin kawas da su, domin ba za ka iya zama komai ba idan babu mutane kewaye da kai. Wani lokaci za ka ga mutanen wataƙila ba su da wani daraja, wataƙila mutumin ko lebura ne ko bakaniki ne ko kuma dai wanda yake zuwa yake maka aiki ne a bayan gidanka ko da shara yake maka. To wannan mutumin akwai lokacin da kai abin da baka iya yi ba ya sa hannu ya yi maka ko da yake ka biya shi, amma ya samu ya biya maka bukata. Saboda haka a yau idan kana da mutanen da suka taba taimaka maka ka zama wani abu a rayuwa, ya kamata ka tuna da su, ka aika musu da sakon godiya, ka buga musu waya, ka rubuta musu wasiƙa, ka aika musu da kyauta. In ka gansu ido da ido ma ka faɗa musu kalmar da za ta ƙarfafa su, ka yi musu godiya, ka nuna musu cewa sun taimaka maka sosai a rayuwa. Za su kuma ji daɗi, zai ƙarfafa su domin su ƙara yin aiki na gari nan gaba. Wannan shawarar ta fito ne ta bakin Malam Abu Dawaki.
Barka dai.
Wallahi na sha rubuta muku don mai su tambayi wala san ban taba jin hasa wajen ku ba.
Da wa muke magana?
Kuna magana ne da Manasa Kyale daga Jamsa Lokal Gomina Adamawa State.
Malam Manasa, barka da sauraro mu.
Manasa Kyale a Jamsa Lokal Gomina Adamawa State.
Idan kana sauraro shirye-shiryen mu da kyau, zaka ji mun dan dakata da filin ansa tambayoyi.
Oho, to a sai ba banza ba ranka yi.
Idan kana sauraro da kyau zaka san cewa mun dan dakatar da wannan.
Okay, kai ni kan kullun kowani yaman na tare da ku.
Yayin da mun zo mun fara mun koma ga amsa tambayoyi, zaka zo ka ji tambayar ka ta.
Oho, to shikenan sa.
Dan da sauraro mu.
Kai sanu sanu wala kullun na tare da ku sa.
Mun gode sosai da sauraro.
Wala mu ne muke da godiya dai.
Sannu da
waya mana da kai da wasu duk wa'azin da kuke mana, wallahi muna gode da Allah ya kara muku albarka.
Amin ya rabbi. Sannu.
Wallahi sannu kaje.
Sai mun saki sada.
Sannu, nagode da yawa.
Yawa.
Sannu sannu, nagode a gaida sauran jama'a duka.
Za su ji gaisuwar ka Malam Manasa.
Allah ya bishe ku duka cikin ayyukan ku.
Amin.
Allah ya mu bar duniya lafiya, sama ya zama wurin zama mu kuma.
Amin amin.
Sannu sannu sannu, wallahi nagode sa.
Nagode sa. To mun ji muryar Manasa. Manasa Kyale, mun gode maka da sauraron mu, mun gode maka da hakuri har yau ka ji muryar ka. Ga yawanci masu sauraro, a ci gaba da hakuri haka nan, wata rana za mu ji nan muryoyi. Mun gode muku da sauraron mu. Ina godiya ga dukkan wadanda suke tura mana da sakonni. Ga waɗanda suke so su tura, adireshin imel namu shi ne awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. lambar wayanmu shi ne 0800284970 0800284970 Mai sauraro, sai mun ji daga gare ka ko kuma sai mun gan sakonka. Ina nuna godiya zuwa ga kai mai sauraro da kasancewa tare da mu. Alherin Ubangiji ya ci gaba yana bi da kai. Ina kuma godiya zuwa ga wadanda sun tallafa a shirin kamar shi Pastor Ibrahim Mai Gadi, Pastor Timothy Ibrahim da Pastor Audu, duka muna cewa mun gode. A madadina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemchi, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.